إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يومنا ران الجمعة 26 ga watan Jumadal Ula hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara 1446 wanda ya dace da 29 ga watan 11 shekara ta 2024 miladiya. Za mu ci gaba da karatu a cikin wannan littafi mai albarka mai suna Usulus Sunnah wallafar babban malami al-imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. To idan ba a manta ba, wannan shine darasin mu na 8 a cikin wannan littafi mai albarka. Da satin da ya gabata mun tattauna akan mas'ala wadda ta shafi zancin Allah subhanahu wa ta'ala, ma'ana Allah maɗaukakin sarki yana magana wato da zaɓaɓɓun bayinsa, kuma wannan magana Allah yana yin ta da sauti da harafi wanda shi ne mu'taqad na su wato Ahlus Sunna wal Jama'a, saɓani 'yan bid'a ko dai masu kore cewa Allah baya magana, ko kuma masu cewa din a'a yana magana amma kuma bila sautin wa harfin, wato kamar su al-Asha'ira kenan, fahimta suke. To wannan kuskure ne, babu wani dalili da zai goyi bayan wannan magana ta su. To yau za mu tashi bayani akan al-imanu bil hawdi, imani da ƙorama, wa sifatihi da kuma siffar wa sifatuhu da kuma siffar yadda ƙorama din take. Al-imanu bil hawdi ba ta ya zama wa sifatihi. Kamar zai fi kyau sai zama ma'adufin akan imani. Ai al-imanu bil hawdi wal imanu bi sifatihi, sai zama majrurun a abin nan kai, sai zama ma'adufa akan al-iman. Al-imanu bil hawdi, sannan kuma wasifatihi ay wal imanu bi sifatihi, sai zama majruri ala majrurin. Dana ga nuskha din ya samu sifatu duk da zai iya dauka idan an masa ta'awili. Abin nufi, ma'ana za a yi bayani akan cewa wajibi ne ga musulmi yayi imani da abin da ake kira da al-hawdu. Idan an ce al-hawdu, ana nufin tafki ko ƙorama ko kuma wani wuri da yake tara ruwa. To annabi sallallahu alaihi wasallama daga cikin abin da Allah maɗaukakin sarki zai bashi wato a mauƙif inda za a yi tsayuwan abin nan alkiyama, to akwai wannan kurama din da Allah subhanahu wataala ya bashi. Haka kuma Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi bayani a cikin hadisi akan sifofin ita wannan kurama din. To sai ce wal imanu bil haudi, imani da kurama ta Annabi sallallahu alaihi wasallama dole ne, wajibi ne. Wa anna li rasulillahi sallallahu alaihi wasallama haudan, kuma tabbas ko shakka babu ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yana da kurama yawmal qiyama da Allah zai bashi ranar tashi alkiyama. Shi ma yana daga cikin abin da ƴan bid'a suka yi inkarin sa, kamar al-Mu'tazila da al-Khawarij. Su sun ƙaryata wai kasantuwar a ce akwai wani abu ƙorama. To su kuma ahlus sunna wal jama'a yake su dama suna tafiya ne bisa abin da nassi sahihi ya tabbatar. To su kuma in ba ku manta ba, kamar yadda muka sha bayani, su suna gwara nassi ne da hankali. Idan hankali ya karbe shi, sai su karbi nassi. In kuma hankali ya samu ishkali akan wannan nassi, sai su yi watsi da shi. Wato jagoran su al-aqal shine hankali, ba nassi ba. Su kuma ahlus sunna wal jama'a sukan gabatar da naqal akan komai nassi. Shi hankali zai taimaka maka ne wajen fahimtar nassi, ba wajen tabbatuwar nassi ba. Wajen tabbatuwar nassi hankali bai amfani, bai aiki. Amma zai taimake ka, tunda shi tabbatuwar abu abu ne wanda yake da alaka da ilimi da isnadi. Amma wajen kuma abin da shi nassi yake dauke da shi, to nan ne shi kuma hankali sai taimake ka, sai ka fahimci sakon. Su kuma suna aiwatar da hankali ne a dukan gaba daya. Yawwa, idan abin da nassin ya zo da shi hankali bai karbe shi ba, to sai su rushe kuma hanyar da nassi din ya zo da ita. To malai ce taridu alaihi ummatuhu al-ummasa, wato za su zo su sha wannan kurama din ranar gobe kiyama. Arduhu, fadinsa, mithlu tulihi, wato daidai yake da tsawonsa, ma'ana da fadinsa da tsayinsa duka ɗaya ne. Kuma shine gwargwadon yadda za a kimanta tsawon da fadin, shine ce masiratu shaharin, wato tafiyar wata ɗaya ce. Kaga yana da girma ba karami bane. Idan za a yi tafiya, tafiya ce ta wata ɗaya. Wasu ce da kafa, wasu ce da doki mai sukuwa. To kaga wannan ɗaya ne daga cikin sifofinsa. Aniyatuhu, sannan ƙoram a kwannansa, ko kofukansa da aka aje, akwai kofuka da aka aje a ƙorama ɗin. An ce kuma a ciki suke, kawai da ka zo ɗauka ɗaya za ka yi kasha. Ka adadi nujumin sama, yawan su kamar adadin taurarin sama ne. Kaga ba zancen wai in ka zo sai ka jira wani ya sha, sannan kai kuma ka sha. Saboda kofuka ɗin ko ƙwarye, waɗannan ƙwarye ba sa ƙarewa, ga su nan da yawa. In wasu sun ɗauka, to wannan ba za su yi maka ubatakin ba, ta yadda kai ba za ka samu wanda za ka ɗauka ka sha ba. Sai ce alama sahat bihil akhbaru, kuma wannan magana tana bisa ga abin da hadisai suka inganta, wato akwai hadisai da suka tabbatar da wannan. Shi al-haudu yana daga cikin abin da malamai suke cewa, wato nusus kusan sun yi tawaturi wajen tabbatuwarsa. abinda malaman sunna suke faɗa kenan. Shi yasa zamu ga hadisan suna nan da yawa, wasu sun zo fi sahih Bukhari wa Muslim kamar hadisi Abdullah da Amr ibn al-As. Haka akwai kuma riwaya ta Abdullah dan Mas'ud, akwai riwaya ta Anas ibn Malik da sauran da sahaba cikin sahaba Nabi sallallahu alaihi wasallama da suka ruwaice wato bayanin wannan ƙorama din. Wasu a Muslim da wasu kuma a Bukhari, wasu kuma a cikin su sauran littattafai kamar Jami'u Tirmidhi. To shine yace alama sahat bihil akhbaru, abinda kaje mun faɗa ma to ya gudana ne bisa ga abinda hadisai suka inganta aka naƙalto daga Annabi sallallahu alaihi wasallama. Wal atharu, da atharu wato zai dauka maganganun sahabbai da tabi'ai, kuma yana iya daukar a hadisan yake nufi min gairi wajihin, ba tare da wato wata fuska kwaya ɗaya ba, wato sun zo ne da fuskoki daban-daban. Wani hadisin zaka ga iya bayanin sifofin sifar shi wato al-haudu din. Wasu hadisan kuma wato suna bayani ne akan tabbatuwarsa. Yawwa, suna cewa faɗin Allah ta'ala ɗaya daga cikin fassarorin da malamai suka yi, inna a'tainaka al-kausar, to sun ce al-kausar ana nufin al-haudu. Yawwa, da akwai wata fassara wasu malamai na cewa al-khairai masu yawa. To daga cikin al-khairai masu yawa din ƙorama din yana ciki, shi ma ya shiga ciki. To zamu ga a baya yake cewa taridu alaihi ummatuhu, to wannan ana nufin wato ummatul ijaba, al'umma Annabi sallallahu alaihi wasallama wanda suka amsa kiran Annabi kuma suka yi aiki da shi kuma suka mutu akan haka, to su za su sha wannan ƙorama din. Amma waɗanda su wato ba su amsa kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba, ba su yi ma ma'aiki biyayya ba, to su ba sa cikin waɗanda za su sha wannan ƙorama din. Kamar yadda ya zo a wasu alfaz na hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa wato al'ummata, ni da al'ummata za mu zo domin in jagorance su, in shiga gaba su biyo ni, in je ma su jira ni, kamar yadda yace ana faratukum alal haud, ni zan riga ku, zan zamo jagora a gare ku, zan zamo wanda zai jira zuwanku, wato akan wannan ƙorama din. To wasu in suka zo sai mala'iku sai su kange su, sai su hana su isa wurin. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ai waɗannan jama'a ta ne, ashabi. Sai mala'iku su ce a'a, ai bayan wucewarka sun canza, gayyaru wa baddalu, sun canza abin da ka zo da shi. Saboda haka su ba su cikin waɗanda za su samu wannan alfarmat. Sai dan mala'iku suka gaya ma Annabi haka, sai Annabi ya ce fasuhukan, sai a ƙara korar da su. Wasu malamai sun ce ana nufin ashabur ridda, waɗanda suka yi ridda da ahlul bid'i, da waɗanda suka canza sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da bid'o'i, to su ne za a kora daga wannan ƙorama ne. Kuma za mu ga a wannan lokaci mutane na cikin tsananin ƙishirwa saboda ga zafi, ga tashin hankali. Annabi ya ce daga cikin falalar wannan ƙorama ɗin wanda ya sha wannan ruwan, to har abada ba zai ji ƙishirwa ba, ya rabu da ƙishirwa har abada. Kuma alama ce ta cewa shan wannan ƙoramar da ya yi to zai samu shiga aljanna, zai samu shiga aljanna. To wannan shine abinda malam yake magana akai. So amma su mu'tazila da al-khawarij duka sun ƙaryata wannan nan hadisai, basu yi aiki da su, basu karbe su ba, basu karbe su ba. A wata riwaya ma annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa waɗannan kofuka din da za a aje a wurin wannan ƙorama din, min az-zahab wal fidda, an yi su ne daga zinari da azurfa, wanda za mu ga cewa zinari da azurfa an hana musulmi wato ya ci abinci da kwannan da aka yi da su, ko kofin da aka yi da zinari ko azurfa. To amma nan duniya ke nan, so ranar tashi alkiyama babu wannan haramcin, tunda a lahira kaga babu at-takalif, babu doka, kawai bincike ne da sakamako, sai azaba da ni'ima. Kamar yadda ya zo a cikin wato sahihu Muslim, yake cewa adadin waɗannan kwanaki wato kofuka ɗin ko ƙwaryai na abun nan na ainihin wannan ƙorama ɗin ka adadin nujumi sama, yawansu sun kai adadin yawan taurari. Saboda haka duk yawan ku to za ku sha ku bar su, ba wani da zai wa wani overtaking a kai. To sai malam ya ce al-imanu bi azabil qabri, sai imani da azabar kabari shi ma min usuli ahli sunnati wal jama'a, al-imanu bi azabil qabri yana daga cikin asal, daga cikin usul na ahli sunna wal jama'a, sukan imani da azaba ta kabari, wanda shi ma kaga yan bid'a sun kore, sun ce ba wani azaba kabari, duk wanda ya mutu shikenan. Wal imanu bi azabil qabri yana daga cikin aqida ta ahli sunna wal jama'a, yin imani da azabar kabari. Wa anna hadhihi al-ummata, kuma hakika wannan al-umma tuftanu fi quburiha, ana fitinar ta, ma'ana ane mata azaba, tuftanu fi quburiha, za a yi mata azaba a cikin kabarinta, ay tu'azzab wa tus'alu, kuma za a tambayi kowa daga cikin wannan al'umma anil imani, akan imani, wal islami da musulunci, wa man rabbuhu, za a tambaye shi waye ubangijinsa, wa man nabiyuhu, za a tambaye shi wanene annabinsa, wanene ubangijinsa, wanene annabinsa, kowa sai an masa wannan tambaya a cikin kabari. To wannan tambaya wani nau'i ne ita karan kanta na azaba, saboda jarrabawa ce, da kuma jarrabawa, duk inda ka je jarrabawa to akwai azaba a ciki. Ko da misali a ce ka samu ka canye jarrabawa, to zaka ga dai akwai wani nau'i na azaba a ciki. Waya atihi munkarun wa nakirun, haka mala'iku guda biyu za su zo masa a cikin kabarin, ɗayan ana kiransa munkar, ɗayan kuma ana kiransa nakir, kaifa sha Allah. Ya za su zo masa, sai ya ce yadda Allah ya so, yadda Allah ya so. Da wani na ya ce, to ba an ce mala'iku na da girma ba, to yaya za a yi su zo su same shi a kabari wannan kankanin rami? A gani hankali ke tushe sa. Sai malam ya ce a'a, yadda Allah ya so haka za su yi, tunda bai bayani ba, kai ma karka yi tambaya, ba sai ka yi tambaya ba. Wa kaifa arada, za su zo kuma yadda Allah ya nufi. Wal imanu bihi, kuma yin imani da wannan zuwan nasu, da ita karankanta azaba din, wat tasdiqu bihi, da gasganta shi, ma'ana ka yadda kuma ka gazganta kada ka ƙaryata kada ka dubi cewa to ai wannan ya saba ba hankali yawa to daga cikin dalilai da su malamai suke kafa hujja in mun koma alqur'ani Allah yana cewa annaru yu'raduna 'alaiha guduwan wa ashiya ina magana akan alu fir'auna yace Allah subhanahu wa ta'ala yace za a dinga gitta su ga wuta safiya da yamma yamma da safiya an gane to wata kila wanda ya ce ai wannan to azaba lahira ce ko kuma a ta wuta ce wutar jahannama ko a ta filin kiyama ce sai Allah ya ce a wa yawma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al'azab kaga kenan ashadda al'azab daban sannan kuma me annaru yu'raduna 'alaiha guduwan wa ashiya kaga daban ne to shi yasa sai malamai ahlus sunna suka ce kenan annaru yu'raduna 'alaiha wato a kabari ke a kabari ne za a dinga gitta su ga wutar jahannama tun kamin ma su shiga jahannama din to su za su fara dandara zafinta tun a kabari tun a kabari to cewa safiya da yamma malamai suka ce ba wai ana nufin idan gari ya waye a gitta su ga wutan ba sannan a yanke kuma zuwa yamma a sake dawo a an gane ba wannan haka ake nufi ba ana nufin dare da yini gaba daya ko wane lokaci kawai an yi amfani da lafazin ne saboda abin da yake galibi saboda galibi zaka ga lokuta ne na hutu dan adam yakan so ya huta lokacin safiya da lokacin yamma to shi yasa aka yi amfani madadin su huta to azaba za a yi musu azaba za a yi musu Allah ya kiyaye to wannan kenan to haka akwai hadisai da dama da aka samu daga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama kamar hadisi shahararre cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya biyo tagun wato wasu kaburbura na wasu mutane guda biyu marra ala kabraini kenan to a cikin lafazin hadisin zamu ji annabi yana cewa innahuma yu'azzabani innahuma yu'azzabani tabbas masu wannan kabarin guda biyu ade musu azaba ashe kaga akwai azabar kabari sai ce wa ma yu'azzabani fi kabiri amma ba ane musu azaba bane akan wani laifi mai wahalar bari laifi ne mai saukin bari ga rayuwa babu wani takura a ciki amma suka ki su daina shine annabi ya ce dayan su amma ahaduhuma fa kana yamshi bin namima dayan su yana yawo da annamimanci ya zo wajen ka ya ce wani ya ce kaza sannan ya je wajen wancan ya ce ai wancan shi ma ya ce kaza ko ga annabi manci ai bai da wahalar bari ko ba ka ba ba abu ne wanda zaka ce in ka bari ko zaka kamu da rashin lafiya ko zaka samu talauci ko menene da sauransu wa amma al-akhar fa kana la yastatiru min al-bawl dayan kuma in zai fi tsari to baya suturcewa daga idanun mutane zai zo yana fitsari ko yana biyan bukata mutane na ganin al'aurarsa shi Allah ya fensa shi ma yana da wahalar bari so wannan shine wasu ko malamai suka ce a wa ma yu'azzabani fi kabirin ai fi ra'ayihima su a duniya ba su dau abin wani abu ba sun kaskanta abu ba su dau annabimanci kawai ba ba su dau bayyana al'aurar su komai a idanun jama'a ba su auren su karamin abu ne to haka wasu malamai suka fassara to almuhim wannan yana daga cikin nusus da malabai suka tabbatar haka ga addu'ar da muke karantawa a tafiya daga cikin abubuwa da annabi yace musulmi ya nemi tsarin Allah daga gare su kaga akwai wa min azabil kabri kaga ni amma duk da wannan yan bid'a su al-khawarij al-mu'tazila sai suka ƙaryata suka ce ba su yadda ba babu azabar kabari to haka saboda dai kwakwalwarsu wai yaya za a yi tunda an ce in an karbi ran mutum an ce akan je sama da ran to tunda an ce akwai azabar kabari shin rayuwa ake wa azaba ko gangar jiki in gangar jiki ake wa azaba to babu rai ya za a yi mutum ya ji azaba in kuma rai aka ce awa azaba ba da jiki ba to ya za a yi awa rai azaba tunda shi ruhi abu ne wanda yake ma'anawi ba hissi ba ba abu ne wanda zaka iya tabawa ba kuma ba abu ne wanda zaka iya gani da idonka ba to ya za a yi masa azaba ina haka ya daukar fitina azaba to wannan iskalat suka yi ta kawowa a hankalce yawa sai ahlus sunna wal jama'a suka ce a indai nassi ya tabbata akan abu musamman al umurul gaibiyya abubuwan da suke na gaibi ne so ko hankalinka ya karba ko bai karba ba zaka yi imani zaka sallama a matsayinka na mumini an gane ka shiga cikin masu imani da gaibi yu'minuna bil gaibi wannan shine sai suka ce da rai da jikin duka za a yi musu azaba to abu ne mai wahala ga Allah a mayar da ran lokacin da za a yi azaba misali ko kuma azaba din ta shafi gangar jikinsa kuma rai din na can ba na abu bane su suna kiyasta Allah ne da halitta abinda dan adam ke gani ko halitta ke ganin wahalarsa to sai su kaddara cewa shi ma Allah din haka ne kaga ilaysa kamithlihi shay'un Allah ya sa mu dace to dan za mu kwana insha Allah na'am tabbas shine ai a to ai misali ma a ganin cewa ma Allah ta'ala ya samar da komai wannan kade ya isa ka sallama cewa ba abin da yake buwayar Allah fara da karan kanka misali kamin ma aje ga wani kalli kanka to ka gani ba kai kade bane ga wasu nan da dama ga wasu halittu nan da dama to wannan dai duka karkata ce da bata dan Allah subhanahu wataala ya kaddara mutum halaka da bata to sai kaga abin da ya kamata ya gani ya kasa ganewa abin da ya kamata ya fahimta ya kasa fahimta amma duk abin da Allah ya ga dama zai yi wanda bai ga dama ba dan bai yi ba ba wai dan yafi karfin sa bane wa zalika alallahi bi aziz ba wai dan yabo ayi Allah bane Allah ya sa mu dace so assalamu alaikum wa rahmatullahi